ya sa wannan batu, ko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu aiki da abin da muka ji, shi ko muna masa addu'a Ubangiji Allah ya ɗora a mizanin sa na kyawawan ayyuka. Lallai wannan a matsayin ba nawa bane na ce zan ɗanyi wani bayani ko ta'aliki a kai, amma zan gayyaci malamina murabbi fadilatu Sheikh Umar Baba Hanafari ya zo shi ya ɗanyi mana ta'aliki akan abin da malam ya ambata, ko da minti 5 zuwa 10. أكرمك الله. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرقو منا قد يقع الله سبحانه وتعالى أكن وأنن مناسبو به مسمى سامن داتي ودوانن بيوة توانزور إرئرن وأنن الأمر نفت أكردمو لكما tunatar da mu abubuwan da suka lazimce mu na al'amarin addinin mu da haɗurran da ke fuskantar mu a cikin al'amarin rayuwar mu ta addini da kuma rayuwar mu ta yau da gobe. Babu shakka wannan babbar baiwa ce. Asali ni'imar musulunci da imani ita ce babbar ni'ima fiye da komai. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kace da falalar Allah da rahmarsa, wato musulunci da Alƙur'ani, kamar da Imam Al-Qurtubi da wasu malamai suka fassara, to ku yi farin ciki, ko kuma al'umma su yi farin ciki da wannan, shine mafi alkhairi fiye da dukkan abin da mutane suke tarawa, abin duniya, alfarma da dukkan sauran wasu al'amura. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar musulunci. Muna roƙon Allah ta'ala ya dawamar da mu. Babu shakka malam Allah saka masa da alkhairi a dukufa da shi da ire-irensa anin a wannan rayuwa tamu ta yau a kasar mu, musamman a nahiyar nan tamu, ba karamar baiwa bace ba. Kuma wannan maudu'i da aka tattauna a kansa a yau yana daga mafi muhimmancin maudu'an da muke da bukata su matuka a wannan lokaci. Kuma ina son ja hankalin mu cewa haƙiƙa Allah ya yi wa wannan al'umma baiwa, ya tattara alkhairi da albarka a cikinta. Ba a sani ba, kamar da ya zo a wani hadisi, farkonta ne ko ƙarshenta ne mafi alkhairi. Duk da dai dalilai na nuna cewa alkhairin ƙarshen yana ta'allaƙe da alkhairin farkon ne, babu shakka. Yau muna ƙarni na 15 bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma cikawar wannan addini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kudubar ko kuma in ce lokacin hajjin bankwana kasa da wata uku kafin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan aya ta sauka a daidai munasabar hajjin bankwana, kamar da malamin ishara. Allah ya cika mana addini kuma ya kammala ni'ima, kuma ni'imar tana nan tare da cewa abinda Allah ya alkawarin sa, kamar da malam ya tattauna, yayi bayani bisa dalilai tabbatattu musallamat na addini na Alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da jama'i ahli sunna wal jama'a duka. Wannan abubuwan duka sun faru kuma suna ci gaba da faruwa, bi ma'ana farraƙar ainihin al'umma zuwa ga wato rabe-rabe da yawa. To amma babbar ni'imar da zamu gode wa Allah, ko muke godiya ga Allah akan ta, kuma muke kokarin jan hankalin juna, wannan nasiha da wannan muhadara da wannan babban malami ya gabatar yanzu ma ɗaya ne daga cikin wannan ainihin fannin, cewa Allah ya yi mana baiwa, daɗewar lokaci, shuɗewar zamani mai yawa, bai sa hasken wannan addini ya dushe ba. Ni'ima ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya so wannan al'umma da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda inganta a Sahih Muslim da waɗansu littafai, cewa la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala zalika. Hadisi yana da hanyoyi da yawa kamar inda ba ne san wato al'umman nan tamu al'umma musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za ta gushe ba cikin ta akwai wata jama'a wadda take mai rinjaye mai bayyana mai tabbata akan gaskiya waɗanda suka saba mata ko suka ainihin ki taimakonta daga cikin masu son zuciya ko kuma waɗanda suka rarraba suka fandare a barin tafarki madaidaici ba zai cutar da ko ba za su cutar da wannan jama'a ba dan za ta haƙiƙe ce a bisa tabbata akan wannan tafarki wannan shine sirrin da addinin nan ba zai faku ba har zuwa lamarin Allah ya tabbata har sai ƙarshen wannan al'umma sun yi fada da Dajjal tare da manzo Allah tare da wato masu riko da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da Nabi Isa alaihi salam a lokacin da zai sauko Allah zai sauko da shi ya dawo da shi a bisa wannan shari'a da kuma mahadi wanda yake kamar da malamin ambata hadisi sun inganta akan cewa mahadi a bisa fahimtar ahlus sunna yana nan tafe duka haɗe da mu'mini sai su yi gwagwarmaya tare da ainihin Dajjal da jama'a muna roƙon Allah ya tabbata da mu akan wannan tafarki madaidaici amma kamar da malamin ya faɗa kamar yadda kuma malamai kullun suke bayani fa akwai bukata matuƙa akwai kalubale mai yawa ainihin kuma akwai nauyi mai yawa akan mu domin idan akwai babbar baiwa da ni'ima akan ka to kuma godiya ga Allah da zakai akan ta kuma na da girma sosai yanda tahaddi din yake yawa ba karami bane akwai kadan daga ciki ko kuma wasu da yawa daga ciki abinda malam yayi ishara zuwa gare shi bai tabo firak na sufaye ba wanda kullun ana muna sauraron su malam kafafen yada abin nan bayanai haka mun san wannan sufanci da irin wato salonsa tun daga lokacin da aka tsiro da shi bayan wa'ancan firak na farko yayi mummunan ta'adi kuma yana ci gaba da yi cikin sa an samu masu cewa komai ma Allah kuma yana da cikin abin da ake ta kokarin yadawa to duka dai kuma an ba mu manta ba abu ne da ba za mu iya mantawa da shi ba matsayin mu na musulmi cewa wannan al'umma ta yi fama da abin da ake kira al-ghazwul fikri farmaki daga makiya Allah turawa yahudawa hadaka ta yahudu da nasara da sauran ma mushrikai da suka samu sulda da sadwa ainin al'umman musulmi a duniya sun haifar da gurbacewar tunani na musulmi da yawa musamman waɗanda suka samu karancin fahimtar addinin musulunci daga dalilai na alkur'ani da sunna da wato dunkulalliyar fahimta ta shari'a mutane da yawa suna nan musulmi ne ƴaƴan musulmi ne ya takallamuna bi alsinatina ko yawa wahum min amna'i jildatina amma kuma wato zahiri musulmai ne amma afkar ɗinsu tunane su ba irin na musulunci bane falsafofi daban-daban ta bangaren tattalin arziki sun halatta riba sun halatta dukkanin wata mu'amala da Allah ya haramta musulmi bitali sun zo sun hau kan wannan ba sa tsoron komai kaji musulmi ana maganar riba duk da yadda Allah ta'ala ya haramta riba amma sai kaji musulmi yana koka tsananin yawan abin da aka sa percent ko kuma wani abu da aka saka na riba shine damuwarsa ba wai asalin wannan sai'ar da aka dasa ta tuntuni ba a cikin al'umma sada cewa ka duba narkon da Allah ta'ala yi akan al'amarin riba tana cikin al-sab'ul mubiqat haka nan abubuwa da yawa da aka shimfida hanyoyi aka sahale al-fawahish gurbatattun abubuwa na sabon Allah fajirci ku duba zina yadda ta yadu saboda sababai da yawa da aka ainihin samar wanda ita ce fahisha ta uku kamar da wasu na soshi ke nunawa hadisin Abdullahi dan Mas'ud da ainihin makamantan wannan da dai abubuwa ire-ire waɗannan da yawa waɗanda suka haifar da bushewar zakatan mutane a takaitawa da kuma mantawarsu ko kuma ainihin wato shagaltuwarsu a barin tuna Allah da ranar lahira da aka da yawa daga cikin musulmi musamman waɗanda suke da matsayi ainihin a duniya da kuma waɗanda suka ta'asirantu da su tunanin Allah da ranar lahira ya yi rauni a tare da su wannan ma yana abu daga abin da muke fama da shi bayan waɗancan illolin da ainihin wato Malam ya ishara zuwa ga wani bangare da dama malam ya ce ba zai yi ba a darasi ɗaya ko biyu ko abu ne kama da haka sai dai matashiya ce. To wannan bangaren bai gaza wato gudumawa ta fasadi da barna kusan bai gaza wancan bangaren na farko ba, wato an samu titirindin a fasadi da karkatar da al'umma ta bangaren wa'ancan firak ainihin na da sunan addini, sannan kuma daga baya an zo da hanyoyi da tafarkai na ainihin bata tunanin musulmi da sawa su raina shari'a. Mala ya ishara zuwa gare shi, aka nuna hudud na shari'a wani abu ne wanda akwai kasuwa a ciki, akwai rashin munasaba a yi wannan a wannan zamani, abubuwa da yawa na munkarat wanda babu shakka kamar yanda ainihin ɓarnace-ɓarnacen da ke cikin wancan bidiyoyin ba za a iya gane su ba sai da ilimi, su ma waɗannan wato maka'id da makirci na algazul fikri ba za a iya ganewa ba sai da ilimi. Abin da ke so in ja hankalinmu a kansa shi ne mu tattali wannan ni'ima da Allah ya mana. Lallai ne abin takaici ne a ce misali maɓarnata masu fasadi a ban ƙasa wajen yaɗa bidiyoyi da fasadi ɗin ta kowace fuska sun dage ba dare ba rana, suna amfani da dukiyoyinsu da lokutansu da alfarmominsu wajen ainihin yaƙar tafarki madaidaici da ainihin fitinar al'umma, sannan kuma a ce masu ainihin riƙe da fitila ta gaskiya waɗanda suke haskaka al'umma ko kuma suke bisa tafarki madaidaici ahlus sunna wal jama'a, a ce an samu ainihin sanyin ainihin wato jiki ko kuma nawar ko jan ƙafa a cikin wannan. Alhamdulillah ana ƙoƙari sosai, wannan duka yana da cikin ƙoƙari, amma dai akwai buƙatar mu ƙara himma mu yi amfani da damar da muke da ita, dama ta ilimi, dama ta dukiya, dama ta alfarma, dama ta yawan da muke da shi, sannan mu guji dukkan wani abu da zai ainihin ba da gudumawa wajen ainihin wato ƙarancin tasirin wato wannan tafiya tamu. Shi ne abinda Abul Hasan Nadawi yake cewa al-jihadu fi ghairi adu, ma'ana ahlus sunna wal jama'a lallai ne mu yi ƙoƙarin haɗa ainihin kanmu abubuwan da ba su cancanta su kawo mana farraka da ƙyamatar juna ba, kada mu yarda su yi tasiri a kanmu, don maƙiya na haƙiƙa su ne imadi kafirai daga waje ko daga ciki ko kuma waɗannan mutane waɗanda muke tare da su kuma suka zama mana kaman wata jinya, wasu cututtuka, wasu ƙwayoyin cuta suke rarakar mu kuma suna fitilar mu har kullum, ba da za a yi a ce ka ƙyamaci ɗan uwanka, bai kamata ba. Ɗan uwanka da ke gadara da Alƙur'ani da Sunna kiransa kenan duk inda yake, kuma akan haka ake tsangwamarsa. Kai ma haka misali maƙiyinku ɗaya ne, amma kuma wani abu shedan ya galaba ainihin a ciki ku yi faɗa ko kuma ya zama akwai ƙyamar juna a tsakani ko kuma ƙarancin ta'awun. Abinda Allah ta'ala ke so a tsakanin mu shine at-ta'awun ala birri wat taqwa, don ba zai yi mu samu yanayin da dukkan mu zamu zama kaman wato zuciya ta mutum ɗaya ba. Dole a samu wato in a samu taqarub kuma fahimtarmu ta zama akan sunna kuma muna ƙoƙarin yaƙar fitina waɗannan fitintunu, to dole mu haɗa ƙarfi kuma waɗannan wato marakit na musulunci, muassasa na musulunci lalle ne mu ba su ƙarfi. Ire-iren waɗannan cibiyoyi da suke shirya irin waɗannan ainihin wato muhadarori da darussa ko da yaushe akwai makarantu ƙarƙashinsu, akwai da'awa da ake ta yau da kullum, huɗubobi akan manabir da ake yi kullum, da abubuwan da ake yi na ƙoƙarin tallafawa masu rauni, marayu, marasa galihu da sauransu, mu ba waɗannan kulawa ta musamman da abinda Allah ya bamu na shawarwari, na dukiya, na ilimi da dukkan wani abu da zamu iya. Makarantu, muna da makarantu da yawa na addini, suna nan da yawa suna tarbiyyantar da yaranmu tun daga nasari har zuwa primary, ainihin makarantun gaba da primary suna ƙoƙari, su ne makarantun da suke daga asali suke renan ainihin ƴaƴanmu, mu ba su kulawa da ta kamata. Mawadatanmu su yi ƙoƙari su rage gina masallata inda ba a buƙatar masallaci, su ba da gudumawa don gina ilimi, don kamar yadda malam ya ba mu shawara kuma ya nusar da mu, lallai ilimi shi ne abin da zai cece mu daga dukkanin waɗannan abubuwa na ƙalubale. Da haka mu ba waɗannan cibiyoyi, waɗannan makarantu, sannan du'at masu kira, akwai mutane bayin Allah waɗanda ba ka tsammani suna nan, Allah ya ba su fikira, ya ba su kuma zuciya ta yin abin da ya kamata sai dai babu imkaniya babu dama saboda haka a tallafi mutane wa'ansu mutanen tallafin da za a musu dan kadan ne wallahi sai a samu amfani mai yawa to muna da kusuri a wannan janibi wannan ma ya kamata mu bada kulawa a kansa mu gode ma Allah subhanahu wataala kan wannan ni'ima da wannan baiwa da ya mana cewa duk yadda wani fasadi yazo to Allah zai bayyana da masu jaddadawa inna Allah yab'asu li ummati ala ras kulli mi'ati sanatin man yujadilu hadina hadisi na sunan Abu Dawud ko hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah yana taso da wanda zai jaddada addini bayan shekara 100 duka ga al'ummata malami da dama suna fahimta cewa ba wai ana nufin mutum daya bane da yawa fahimta da muka ga abinda muka ga da yawa ce wani shine mujaddidin karni kaza ba lazim bane ya zama haka zai iya zama hadakar jama'a waɗanda fikirarsu da tunaninsu da manufarsu da yunkurinsu ya zama iri ɗaya su karfi juna domin su tinkari fasadi a mutum guda ba zai iya tinkar fasadi Shehu al-Islam Ibn Taymiyyah da jagorun mabiya da suka rufa masa baya yi abin da yi haka nan waɗanda suke kafinsa da bayansa muna roƙon Allah subhanahu wataala anin ya sanya albarka cikin wannan wayannan muhadarori da aka yi su cikin wannan kwanaki musamman abinda aka ambata yanzu Allah ya saka wa malam da alkhairi wayanda suka shirya yan uwa suka shirya wannan muhadara Allah ya saka musu alheri kuma Allah ya ƙara basira ta shirya ire-iren wadannan a wurare daban-daban don tau'iya wato fahimtar da al'umma abinda ya kamata ta fahimta ainihin na ainihin al'amarin gaskiya Allah tabaraka ta'ala ya dora mu akan tafarki madaidaici Allah ya kautar da mu daga wannan tafarkai na ainihin farraka da kuma rabuwa da tafarki madaidaici Allah ya gafarta magabatanmu Allah ya jibince mu ya hada kanmu akan hidimar addini sannan ya jibince zuriyoyin mu ya tsare su a barin aukawa cikin waɗannan abubuwa ainihin ababen ki muna roƙon Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi kuma ya maida shi gida lafiya ba da damar ƙarin ci gaba da yaɗayar wannan ilimi tare da sauran ƴan uwa wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum barakallahu fiikum barakallahu fiikum
masha Allah at-takbir